Wannan al'amari na janye tsaffin takardun kuɗin naira 200,500 daga amfani ga 'yan ƙasa na ci gaba da jawo rudani musamman ma ganin yadda rahotanni daga sassan Najeriya daban-daban suka yi ta nuni da cewa wasu gwamnoni sun yi baris da jawabin da shugaba Buhari ya gabatar ranar Alhamis suna mai umartar mazauna jihohinsu da su ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun kuɗin wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Wasu 'yan Najeriya sun fara ganin laifin masu hada-hadar kuɗi ta POS cikin waɗanda suke tsawwalawa 'yan ƙasa ta hanyar cazar kuɗi ba bisa ƙa'ida ba ga mabuƙata, sai dai mataimakin shugaban ƙungiyar masu sha'anin POS Dr. Kamar Abdulkadir Musa ya ce
babu shakka mutane ne suke ta maganganunsu, kowa yake faɗar iya albarkacin bakinsa, amma maganar ta farko shine aina su kuɗaɗen ma aka same su tukunna. Shi babban banki da ake ta magana ai har yanzu bai wadatar da kuɗin nan, ya zama a wannan a wadace ba, saboda haka babu yadda za a yi misali mutane su je cikin wahala samo kuɗinsu, su suka san inda suka zo suka samo su, sannan kuma a zo a ce za a musu wata iyaka. Kuma akasari kuɗaɗen nan ma da ake magana duka ai wasunsu su ma masu POS ɗin su ma sai sun biya kuɗi suke karɓo shi, saboda ka abinda sai da ka biya kuɗi ka zo karɓo kai ma ai tun da ni kake dan ka nema abinda zaka samu abincin da kake ci, a bayan da zaka zo kai abinda zaka faɗi. Amma zancen ai ta ɗora laifi akan masu harkar POS ni na ga an yi haka ba ai musu adalci ba.
Daraktan hada-hadar kuɗi na CBN Malam Ahmad Bello Umar ya shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai akan duk mai POS da aka kama da laifin zalunta ƙasa ta hanyar caje-caje da suka sabawa ka'ida.
Gaskiya wannan abin da suke zalunci ne kai tsaye, ba wani boye-boye, ba wanda yace su je su karbi kusan kashi 10 hannun mutane, cewa aka yi su karbi kudin cash out wanda aka tabbatar masu naira 100 a 10,000 da suka saba karba. Amma wannan da mutum zai bada 100,000 a bashi 90,000, idan aka samu shi kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai dandana kudinsa. Akwai hukumomi da za su yi aiki tare da mu yanzu da yadda za su kara ba mu karfin gwiwa mu ci gaba da irin wannan ayyuka da tabbatar da cewa ana bin ka'ida.
Duk da ikirarin babban bankin Najeriya da ke jaddada cewa yana ci gaba da sakarwa bankunan kasuwanci kuɗi don rage raɗaɗin da 'yan ƙasa ke ciki, al'ummar Najeriya na daɗa bayyana irin halin kakanikayi da gwamnati ta jefa su a ciki.
Ga dai munancin abin da zan iya cewa iftila'i ne dan uwana samu hatsari an kai shi asibiti ana buƙatar 200,000 yanzu na je na nemi kuɗi a banki ba a samu ba, kuma abin da ake buƙata da gaggawa ne a yi mai aiki. Na je ATM ban samu kuɗi ba, na shiga banki ban samu kuɗi ba, na je NPOS sun ce lalle sai zan ba 100 ku dukkan 100,000, to ina muka dosa a ƙasar nan?
Sunana Abdulbasir Musa, ina zaune a Kano. Na je kusan guri hudu domin in samu in cire kuɗi, masu POS suna ce mun ba kuɗi ba kuɗi. Guda ɗaya da na samu yana da kuɗi, shi kuma sai dai ya bani naira 200,000 da charges din naira 300.
Ni dai wannan zancen canza kuɗin yanda ya shafi ni sai dai in fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda babban kalubale ne da talaka ke fuskanta, kuma dole dai a ci abinci. Zancen kuma Muhammadu Buhari mu da a wurin talakawa ya ba mu kunya.
A wani bangare kuwa gwamnati daga sassan kasar daban-daban na ci gaba da fitowa fili su nuna karara ba sa goyon bayan matakin na bankin CBN, inda gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce
gyaran kuɗi da ake da ya kawo mana wahala kwarai da gaske, musamman ma wa talaka. Ni misali a jihana ƙananan hukumomi ma ba banki, kuma ana ciniki da kuɗi ne. Dole na ɗauka gwamnati lallaɓi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyar talaka.
Ya zuwa yanzu dai manufar musanyar naira da babban bankin Najeriya ya bayyana a watan Oktoban shekarar 2022 ya daɗa jefa al'umma musamman ma na yankunan karkara cikin matsatsi, lamarin da ya fara rikidewa zuwa Tarzoma a jihohin Edo, Delta, Ondo, Oyo da dai sauransu. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.